Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Tun bayan lashe zaben gwamnan jihar Kano da ya gudana a ranar 18 ga watan Maris din da ya gabata, zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya fara baiwa jama'ar jihar shawarwari kan waɗansu al'amura da ke ciwo 'yan jihar tuha ƙwarya. Yaya 'yan jihar Kano ke kallon shawarwarin na Abba, kuma waɗanne irin tasiri waɗannan shawarwari za su yi ga gwamnatin Abba? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani kan wainar da ake toyawa a jihar Kano. To, kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa mun dubo wainar da ake toyawa ne a jihar Kano tun bayan lashe zaben da Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya yi. Salim Umar Ibrahim ya yi mana tariyar waɗansu daga cikin shawarwarin da Abba ya bayar, ya kuma jiyo mana ta bakin waɗanda shawarwarin na Abba ya shafa.
Yan kwanakin nan da suka gabata, zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ba da wasu shawarwari guda biyu. Da farko, ya ba da shawara kan batun gine-gine da ake yi a filayen gwamnati ko kuma wasu wurare mamallakin gwamnati, da kuma sakamakon zargin gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da suke yi na cewa sun siyar da wasu kadarorin gwamnati ba bisa ka'ida ba. To, wannan ta jawo kamar suke dan jan hankalin mutane waɗanda suka mallaki waɗannan wurare da su san yadda za su yi da waɗannan wurare kafin su zo ga gwamnati. Shawarar da ya fara bayarwa shi ne dukkanin wanda ya san yana gini a irin waɗannan wurare da ya dakata, waɗanda suke rushe-rushe su ma su dakata. Waɗannan wurare sun kuma haɗa da makarantu, kotu, filin idi, akwai fili da yake jikin Badala ta Kano, da kuma wasu wurare dai mamallaka gwamnatin jihar Kano.
Waɗannan wurare da ake magana a kansu wurare ne waɗanda dama an ware su ne domin yin wasu buƙatu daban, sai kuma aka sayar da su aka canza abin da za a yi da su.
Akasari waɗannan wurare kamar yadda na ambata a baya, yawancin su makarantu ne, masallatai, kotu da kuma da asibitoci da filin idi. Wurare ne waɗanda dama ana aiwatar da al'amura a wuraren, ana karatu, ana sallah, ana da sauransu.
Na'am. To, bayan wannan shawara da ya baiwa waɗanda suka sayi filaye a hannun gwamnati wanda yake ake zargin cewa mallakin jama'a ne, sai kuma wace shawara ya bayar?
Shawara ta biyu da ya bayar shi ne kan batun karɓar bashi ko kuma cin bashi daga bankuna da kuma wasu ƙungiyoyi na gida da na wajen ƙasar nan da suke da hurumin bawa ita kanta ita gwamnati bashi na kuɗaɗe, cewar su dakata da ba da waɗannan basussuka daidai wannan gaba da ake na karɓar mulki daga hannun ita wannan gwamnati mai ci zuwa ga sabuwar gwamnati ta shi zababben gwamna.
To, ko akwai wasu dalilai da ya bayar wurin yin wannan batu nashi?
To, dalilan dai ba za su wuce kan cewar suna ganin kamar gwamnati ta zo ƙarshe, suna zargin cewar gwamnati za ta iya musu mugunta ko kuma wani shiri da yake da alaka da mugunta din wurin ciyo musu bashin da zai zo ya dame su kansu wurin aiwatar da tasu gwamnatin. Wannan su ne ɗaya daga cikin dalilan da ake zargin ya sa shi zababban gwamna ya sa ya yi wannan furuci ko kuma ya ba da wannan shawarwari.
To, tunda shi zababban gwamna Abba Kabir Yusuf yake ta waɗannan shawarwari, shi gwamna mai ci a yanzu Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya yi wani tsokaci a kai ko kuma wani na kusa da shi?
Wani da gaske, awanni kalilan bayan ita wannan shawara ta farko da shi zababban gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayar, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Muhammad Garba sun yi martani, inda suka ja hankalin shi da cewar ya dakata tukunna da irin waɗannan kalamai nasa har sai an yi rantsar da shi tukunna, sakamakon shi Abdullahi Umar Ganduje shi ne gwamnan jihar Kano har a yanzu.
To, mu koma ɓangaren waɗanda suka sayi filaye na gwamnati. Shin a cikin su ka samu ganawa da waɗansu?
To har yanzu dai muna kan bincikawa domin mu zanta da wasu daga cikin su domin mu ji halin da suke ciki. Sun firgita da wannan kalamai na zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, ko kuma suna nan akan bakarsu sun siyi waɗannan wurare za su ci gaba da amfani da su, ba su tsorata ba. Hakan mu dai bata cimma ruwa ba har yanzu, duk da dai muna kan neman su mu tattauna da su. To amma ga dukkan alamu wasu daga cikin su ba su girgiza ba ko gizau, ba su tsorata da wannan al'amari ba. Abin da yasa nace haka shine idan ka zagaya cikin ƙwaryar birni musamman waɗannan wurare da wannan al'amari ya faru inda aka yi waɗannan gine-gine.
Kamar ina da ina kenan, za mu so ka ɗan bayyana mana sunayen unguwannin.
Kamar amari da akwai gidan gajiyayyu da kuma marayu, waɗanda akasarin su yara ne waɗanda aka kawo su rikicin ta'addanci akasari daga jihar Borno da sauransu. Ya ritsa da su, suka rasa iyayensu aka ajiye a wannan gida. Akwai wuri ne mai girman gaske, kwarai da gaske. Akwai makaranta a wurin da komai. Jikin katangar an tsaga ana gina shaguna. Ko ajiya da na fito na tarar da wannan wuri, ma'aikata suna ci gaba da gine-gine a wannan wuri. Kuma irin wannan wurare suna daga cikin wuraren da shi zaɓaɓɓen gwamna ya ja hankalin cewar a dakata da gine-ginen. Haka zalika na gano na wuce yanzu ta Triumph. Filin Triumph an mayar da ita kanta jaridar Triumph ɗin da ma'aikatanta can wani wuri na musamman daban da ke Amana City, yayin da shi wannan wurin ya zaka ake kan gina plaza mai girman gaske. Kuma ko a yanzu da na wuce na tarar da tsirarin mutane suna ci gaba da ɗan ayyukansu a wannan wuri.
Wato a takaice dai su jama'ar da ake magana cewa su dakata da aiki ba su dakata ba.
Gaskiya za mu iya cewa akasarinsu sun dakata, yayin da yawansu kuma dai suna nan suna ci gaba da gudanar da al'amuransu yadda ya kamata.
To madalla Malam Salim. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na intanet Aminiya da dailytrust.com, ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3, da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1, da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, sai kuma ta Trust Radio a internet a trustradio.com.ng. To madalla, yanzu ga Farfesa Kamil Sani Fage, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano, da fashin bakin irin waɗannan shawarwari da Abba Kabir Yusuf yake bayarwa a jihar Kano.
To gaskiya a matsayin shi na zaɓaɓɓen gwamna, akwai matsaloli guda biyu da za a kalli wannan shawarwari da ya bada. Na farko dai a tsarin mulki da dokar ƙasa, a matsayin shi na zaɓaɓɓen gwamna ba shi da wannan iko, tunda har sai an rantsar da shi zai iya kalamai irin wa'annan wanda suke da tasirin doka da oda. Amma kuma idan muka kalle shi ta fuskar siyasa, a tsarin demokuraɗiyya yana da 'yancin ya faɗi ra'ayinsa, muddin dai ra'ayin ba zai ci karo da dokokin ƙasa ba ne, ko kuma zai kawo tashin hankali. Da haka a ganina, a matsayinsa na zaɓaɓɓen gwamna, dole ya zama yana tauna abubuwan da zai faɗa, domin akwai magoya baya wa'anda masu wuce gona da iri, wanda za su iya ɗaukan maganganunsa su ba su wata fassara har a koma ga shigen irin abin da ya faru a 2019. A lokacin da yake gaba kamar zai ci zaɓe kafin a yi wannan zaben inconclusive din, wasu sun fara daukan doka a hannunsa mabiya baya, suna zuwa suna rurrushe abubuwa wanda aka yi. Da haka kamata ya auna wannan, kada ya maganganun da za su iya sa mutane su wasu masu zafin kai su je su yi abin da ba shi kenan ba.
Amma Prof, in ka lura kusan za a ce shawarwari ne ya bayar ba wai ya bayyana doka ba ne a matsayin shi na zababbin gwamna. Ko duk da hakan ana gani a mahanga irin ta masana, bai kamata a ce na irin waɗannan maganganu a halin yanzu ba.
Kwarai da gaske, ai a matsayin shi na zababbin gwamna shi yasa ya kamata ya ringa tattauna kalmomin da zai faɗa. Misali yanzu shawarwarin da ya bayar guda biyu, hakika suna da kashin gaskiya. To amma yanzu idan da a ce ni ne ko kai ko mai sauraron mu wanda ba mu da wani mukami muka faɗa haka, wannan ba zai daga hazo ba, ba zai tada kura ba. Amma shi a matsayin sa tunda yana da mabiya da kuma tasirin shi yanzu cewa ba fa kawai ɗan ƙasa ne kaɗai shi ba haka a zaɓaɓɓen gwamna ne, don haka kamata ya tattauna wannan. Kuma shawarwarin da kamata yi in ma faɗa zai iya cewa, misali mu idan mun zo za mu iya duba wa'annan abubuwa da aka yi, misali ko cin bashi aka yi bayan zaɓe ko kuwa a wasu gurare da aka bayar bayan zaɓe, zai iya cewa za mu iya duba wannan. Idan bai bi ka'ida ba za mu iya soke shi, amma idan ya ce mutane kar su yi, to kaga wannan shi ne zai ta da hazo, wanda kamar yadda na ce saboda girman kujerarsa duk da ba a rantsa shi ba yana da tasiri, ba fa mutum ne kawai kaɗai kansa ba, a'a mutum ne zaɓaɓɓe wanda yake jiran gadon mulkin Kano.
To lura da cewa ɗan siyasa ne kuma lokaci zai zo wanda za a rantsar da shi, kana ganin irin waɗannan kalamai za su ƙara mishi farin jini ne a halin yanzu ko kuma za su taɓa irin kwarjini da farin jini da yake da shi?
Na'am. To su dai waɗannan kalamai gaskiya za su zame mishi cankace kare ne. Idan yanzu da ya faɗa haka, idan ya aka rantsar da shi bai yi ba, to mutane za su dawo da garakiyarsa. Da haka shi yasa na ce ma ya tattauna abubuwan, domin a yanzu yana hange ne abubuwa sai in ya hau ya ga gaskiyar dokokin da komai da suke tattare da abun, ta iya yiwa wani abun ya so ya yi amma ga matsala, ga siyasa, ga wane ne ya sa ji ya haƙura. Da haka shi yasa na ce kamata ya rinka ciza maganar, ya bari sai ya zo an rantsar da shi ya kalli duk abubuwa ya gane haƙiƙanin yadda abubuwa suke, sannan zai iya fitowa ko ya yi maganar da zai soke ko wane ne ya ɗau dai hukunci a kai. Amma yanzu tunda ba a ciki yake ba, ta iya yiwuwa bayan an mushi ya ga abin da zai iya tilasta shi ya dawo daga waccan magana da yi. To kaga anan kuma sai a faɗi ba nauyi, mabiya baya da mutane da suke zaton in ya zo zai yi ce A ɗinsa ta zama A, sai a ga kuma ya ce A a wani gurin ya zo ya ce A'a. Da haka shi sa wanda yake irin wannan mukami na jagorancin jama'a sai ya yi nazari ya dubi abubuwa kafin ya furta maganar da zai faɗa ga jama'a.
To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau, sai editan shirin Sani Ibrahim Faki, ni Muhammad Awad Suleiman ke cewa huta lafiya.